إلا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال قولي والله سبحانه وتعالى من قوة من قومي da yasa ta kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka a wannan yammaci na 17 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda kuma ya dace da 6 ga watan uku shekara ta 2026 domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan majalisi namu na 15 in ba manta ba jiya mun tsaya karshen aya ta 156 yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta 150 a jiya 157 yau za mu tashi aya ta 158 wadin Allah ta'ala inna safa wal
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
اللهم توكلنا سركي يأتي إن الصفا والمروة من شعائر الله. للي صفا دا مروة صنع جيكين على ومن بوتر وبنجيجي. فمن حج البيت duwan da yayi nufin ɗakin Allah da aikin haji a wani kamara ko umara bala gunaha alaihi an yatawafa bihima babu laifi a gare shi yayi dawafi tsakaninsu kuma ta tawwa a khairan duwan da yayi nufin wani aiki na alkhairi fa inna Allah shakirun alim lalle Allah madaukakin sarki mai godiya ne kuma Allah madaukakin sarki masani ne jiya mun gama da bayani akan nau'i na jarrabawa da Allah madaukakin sarki zai wa dan adam da kuma matakin da ya kamata bawa ya dauka idan Allah ya jarraba shi ne mataki na hakuri to bayan ka yi hakuri akan duk wata jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya yi maka a cikin rayuwar ka ne ko akan dukiyarka ne ko ga iyalanka ne ko ga zamantakewarka ne to kuma sai ka ci gaba da yin abinda Allah ya ce ai na aiki sai Allah ya kawo mana ya bada mana bayanin wani aiki wanda wannan aikin rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar shi ne abinda yake da alaka da aikin hajji sai Allah ya ce inna safa wal marwa lallai safa da marwa safa da marwa duwatsu ne guda biyu wanda ake san su a garin Makka wanda duk wani alhaji ko duk wani wanda zai je aikin haji da wanda zai yi umara to lallai in yaje sai yayi tafiya tsakanin su bayan da za ka je aikin haji kai ba tare da kayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba haka bayan da za a yi ka je ka yi umara cewa ba tare da kayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba. Shi Safa dutse ne ko kuma wani yankin dutse ne daga cikin katon dutsen da aka sani a Makka mai tarihi shine dutsen Abi Ubays. Dutse ne babba, to dutsen Safa yanki ne daga wannan dutsen. Wanda yana gefen dutsen Safa yana gefen wannan dutsen. Shi ma dutsen Marwa wani yanki ne daga cikin katafaren wani dutse wanda ake kiran sa, wanda ake kiran wannan dutsen Qa'iqan, dutsen Qa'iqan. Shi ma wani babban dutse ne wanda ai da sun wato yake a garin Makka, wanda Marwa take jikin wannan dutse din. To shi dutsen Safa ko kuma shi dutsen Abi Ubays wanda asalin dutsen Safa yake damfara da shi, shine wanda wani hadisi ya tabbata akan wannan dutsen wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wata rana kafiran Quraishawa sun taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka nema su mai kalubale cewa in dai har shi manzo ne annabi to ya nuna musu aya, ya nuna musu wata aya wanda za ta nuna musu cewa lallai shi Allah madaukakin sarki ne ya aiko shi ko shi manzo ne daga wajen Allah subhanahu wataala. Sai manzon Allah ya roki Allah madaukakin sarki ya Allah subhanahu wataala ya raba wata gida biyu dan ya zama aya ga waɗannan kafirai cewa lallai manzon Allah Allah ne ya aiko shi. Sai Allah ya nuna musu aya a cikin wata ta yadda watan nan ya rabe gida biyu. Wannan watan da ya rabe gida biyu sai ya zama wannan dutsen na Abi Ubays, kamar yadda zo a cikin riwaya shi ne wanda ya raba wannan watan gida biyu. To wannan shi ne dutsen na Abi Ubays, wanda shi ne dutsen da ya raba wata gida biyu a lokacin da kafirai suka nemi manzon Allah ya nuna musu aya. Manzon Allah ya nuna musu aya ta rabuwar wata gida biyu ko ta tsakiyar wata gida biyu. To wannan dutsen shi ne dutsen Abi Ubays, wanda wani bangare na daman watan yana gefen bangaren dama dutsen, haka wani bangare kuma yana hagun din wannan dutsen. Wannan watan abin da ya faru ya faru a cikin wannan dutsen na Abi Ubays a cikin garin Makka. Allah madaukakin sarki ya ce min sha'airillah, yana daga cikin addinin Allah. Lallai wannan dutsen Safa da Marwa suna daga cikin sha'airillah. Idan aka ce sha'air, wata alama ce ta bautawa Allah a waje, ko kuma sha'air shine addinin Allah, ko kace inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Lallai dutsen Safa da dutsen Marwa alama ce ta bautawa Ubangiji, ko kuma kace min sha'airillah yana daga cikin addinin, alama ta addinin Allah subhanahu wataala. Malamai suka ce ba wai shi gundarin dutsen shine addinin ba, ba kuma wai na Safa ko na Marwa ba, a'a, abinda ake nufi wannan sa'ayin da ake yi tsakanin duwatsu guda biyu shine sha'ira da wuta. Ma'ana bautawa Allah da ake na wannan tafiya da ake tsakanin Safa da Marwa, wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta, wannan ita ce alamar bautar Ubangiji. Sannan wannan kuma shi ne ainihin wato addini na Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayar dalilin saukarta, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin na Aisha wanda Imam Bukhari ya rawaito, domin a ayar Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah, sai Allah ya ce faman hajja al baita aw i'tamara, cewa duk wanda ya je aikin hajji ko umara fala tunaha alayhi an yatawafa bihima, babu laifi sai dawafi, mana yayi zage tsakanin wadannan duwatsu guda biyu. Man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim. To menene dalilin sukar wannan aya din? Urwa ibn Zubair radiyallahu ta'ala anhu yake cewa dan gidan yar gwanda na Aisha, dan gidan nana Asma'u shine Urwa dan Zubair, kamar kanin Abdullah dan Zubair, kuma dalibi ne ga nana Aisha Allah ya kare ta gare ta kuma dan ta ne. Yace sa'altu Aisha ta radiyallahu anha, yace na tambaye na Aisha Allah ya kare ta gare ta, fa qultu laha, sai nace da ita, ara'aita qawla Allah ta'ala inna as-safa wal marwa min sha'airillah, فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهما ان يطوف بهما فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يتف والله ما على احد دنا الا يطوف بالصفا والمروه. يتنا تبين انا عائشه لكن الله يتلى لي صفا ومروه suna daga cikin alamomin bautawa bautar ubangiji. Cewa duk wanda yaje aikin hajji ko umara babu laifi yaje ya dawa fi tsakanin su. Sai ce yanzu kenan ashe idan mutum yaje umara ko aikin hajji ashe idan bai dawa idan bai sa'ayi tsakanin sa ba da warawa ashe ba idan. Tunda Allah ya ce babu laifi, tunda an ce babu laifi ashe in kaga dama kai in kaga dama ka bari. Yace ni abin da na fahimta kenan. Fa qalat sina Aisha take cewa bisa ma qulta ya ibn ukhay ya ibn ukhti tunda wannan fahimta ta ka ya kai dan yar uwa ta saboda dan gidan nana Asma, nana Asma kuma yar gidan sayyidina Abubakar ce kamar yadda nana Aisha ma yar gidan sayyidina Abubakar ce. Wannan iyali ne wanda Allah madaukakin sarki musu albarka domin shi Urwa sahabi ne. A Urwa kai dan gidan sahabi ne, shine wa shine Az-Zubair ibn al-Awwa kamar yadda wansu Abdullahi ibn Zubayr kaga shi sahabi ne. To dukkanin su ƴaƴan gidan Nana Asma'u ne, shi wannan Abdullahi dan sahabi ne Az-Zubair, Az-Zubair shi ma kuma sahabi ne, sannan Nana Asma'u ƴaƴan gidan Sayyidina Abubakar ita ma sahabiya ce, sannan babanta Sayyidina Abubakar sahabi ne, sannan ƙawarta Nana Aisha sahabiya ce, babanta ma sahabiya ce. To haka dukkanin su ƴan aljanna ne. Wannan shine gida mai albarka kenan. To haka Nana Asma'u take, ita sahabiya, ɗanta sahabi, mijinta sahabi, babanta sahabi, ƴar uwarta sahabiya, babanta sahabiya, guda ka dukkanin su ƴan aljanna ne. Wannan Urwa din kanna na Aisha ne, shi yasa ya ce mata ta ce da shi ya kai ɗan ƴar uwata. Sai ta ce inna hadhihi al-aya law kanat kama awwaltaha alayhi, ta ce wannan ayar da a ce kamar yadda ka fassara ta ne sai zama kanan la gunaha alaihi Allah ya tawaffa Allah ya tawaffa bihima, sai zama kenan kana nufin mutum ba laifi kenan ya ki yin dawa ko ya ki yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa idan ya je aikin hajji. Yace inda a fahimtar ka ne kenan mutum in ya je aikin hajji ba sai ya yi sa'ayi ba, haka idan mutum in ya je umara ba sai ya yi, inda a fahimtar ka ne. Sai ta ce walakin naha unzilat fil ansar, sai ta ce ai wannan ayar ta sauka ne ga mutanen Madina. Kanu qabla an yuslimu, su mutanen Madina kafin su musulunta suna da wani gunki, yuhilluna limanat at-tahiya, suna da wani gunki da ake kira manat. Su kuma mutanen Makka su ma suna da wani gunki da ake kira ubal, ragowar kuma a kabilu su ma suna da gumakansu daban, wani yana da abin nan ya gusa, wani ya gusa, kowa yana da gunkin shi ko ta kabila. Wasu mutanen Madina da Awf da Khazraj suna da wani gunki da ake kira Banat. To da kafin su musulunta zamanin jahiliyya wannan gunkin yana kan dutse, wasu malamai suka ce yana kan dutsen Safa. To da haka suke zuwa suke hawa a kai yana kan dutse, su mutanen suna da wani gunki da yake akan dutse a Madina kenan. Su ma mutanen Makka suna da wani dutse, suna da wani gunki. To gunkin su na mutanen Makka shi ma yana kan, wani yana kan Safa, wani yana kan Marwa. To a zamanin jahiliyya suna zuwa gurin waɗannan duwatsun suna hawa suna bauta waɗannan gumaka din. Kanu ya'budunaha bil mushallal, suna bauta waɗannan gumakan nasu a wani ainihin wato akan wani katin dutse, gunkin sun dora shi akan dutse shi Manat din. To da haka sai su zo su hau wannan dutsen su rinka bautar wannan gunkin wanda yake akan dutse. Fa kana man ahalla, to sai zama duk wanda ya taɓa yin wannan bauta a zamanin jahiliyya, ma'ana duk wanda ya taɓa hawa dutse ya je ya bauta wa gunki ko ya yi gunki kabbara ko ya ɗaga gunki murya da niyyar bauta, sai aka waye gari ya taharraj an ya tufa bi safa wal marwa, sai ya zama suna jin wata damuwa, yau ga dutsen Safa ga dutsen Marwa an ce su je su hau su rinka ibada suna kaiwa suna kawowa, to wannan abin sai suka rinka jin damuwa kar ya zama ba irin abin da suka saba ne suna yi a zamanin jahiliyya. Wannan abin sai yake damu su, tunda da a zamanin jahiliyya suna hawa duwa suna bauta gumaka, yanzu da suka musulunta sai aka ce su hau dutsen Safa su hau dutsen Marwa su yi ibada,
to sai kuma wannan abin yana dan damun su karfa sahauran nan dukan sa fadin su rinka je a ransa kamar suna hawa wancan dukan ne suna fotan kumaka dole shi ne abin da yake so sai suke kyankyamin hawa dukan sa fadin dutsen Marwa ba wai dan kimbin Umari ba a sai dan yin tsoron kar ya dace da abin da suke a zamanin jahiliya na hawa wasu duwatsu suna bautawa gumaka yace falamma aslamu to yayin da suka musulunta sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai suka tambaye manzo Allah kan haka suka ce ya rasulullah inna kunna nataharraju an nadufa bi safa wal marwa mu fa gaskiya muna samun damuwa muna ji babu dadi a ce mu zo muna hawa dutsen safa da marwa muna sa'ayi sai mu ji kamar muna hawa waɗancan duwatsun ne da muka saba muna hawa a zamanin jahiliya muna bauta gumaka abin yana damu shikenan fa anzalallahu hadhihi al-aya to a dalilin haka sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa inna safa wal marwa li sha'irillah cewa shi fa dutsen safa da marwa ba irin waccan dutsen bane da kuka saba kuna bautawa gumaka a'a waɗannan duwatsun guda biyu min sha'irillah alamar bautar ubangiji yin hakan addinin Allah ne Allah ne ba ku umarni wancan ku abinda kuke bautar gumaka ne ba umarnin Allah bane kafircewa Allah ne ce ba ba daidai suke da hawa dutsen safa da marwa don ku bautawa Allah kai ba to da ka inna safa wal marwa min sha'irillah shi dutsen safa da marwa alamomi ne na bautawa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa man hajjal baita aw i'tamara fala tunaha alayhi ay yatawaf bihima to duk wanda yaje aikin haji ko umara babu laifi ya je ya hau wannan duwatsan yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wannan ba laifi bane saboda ba su yi daidai da waɗancan duwatsan da kuke hawa kuna bautawa ainihin wato gumaka ba wannan a wannan shine dalilin saukar wannan ayar ta inna safa wal marwa min sha'airillah sa'ayi tsakanin safa da marwa shine tafiya tsakanin safa da marwa rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji mun san cewa musulunci yana da rukunai guda biyar akwai tauhidi sallah azumi zakka haji to shi hajjin nan yana da rukunai guda biyu yana da rukunai guda uku to da ka duk aikin hajjin da kai idan babu ɗaya daga cikin waɗannan rukunan guda uku to aikin hajjin ka bai yi ba rukuni na farko akwai al-ihram shine daukar niyya daga miƙati rukuni na biyu akwai al-wuquf bi arafa shine tsayuwa ko shiga filin arafa rukuni na uku shine tawaful ifada shine tawafi na aikin hajji rukuni na hudu shine as-sa'yu baina safa wal marwa shine tafiyar da zaka tsakanin safa da marwa wasu malamai suna cewa asalin samo tafiyar safa tsakanin asalin tafiya na tsakanin safa da marwa wasu ka ce asalin abin ya samo asali ne tun daga Hajar mahaifiyar annabi Isma'il matar annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam wasu malamai suna cewa asali an dan samu sabani tsakanin Hajar da Sara dukkanin matan annabi Ibrahim wanda Sara ita ce asalin matar annabi Ibrahim wanda wani sarki kafiri tsandararre ya so ya kwace ta karshe Allah ya tabbatar da wani abu na karama a gaban sarki sarki ya kurata ya ce a fitar da ita ba mutum ba ce har ya za ta kyautar baiwa ita ce Hajara ita kuma da ta zo sai ta ba wa mijinta shine annabi Isma'il shi kuma ya aure Hajar to sai ya zama ita wannan Hajar din annabi Ibrahim sai ya zama ita wannan Hajar din ta riga fara ta haihuwa sai ta haifa da shi ne annabi Isma'il to sai aka dan samu sabani shine annabi Ibrahim ya dauke Hajara tun daga inda yake a Sham ya dawo da ita garin Makka a lokacin Makka gari ne babu ruwa babu tsoro sai tsananin sahara da zafi ya zo ya ajiye a nan inda Makka take a wani kwari wanda babu ruwa babu tsoro babu abinci daga ita sai dan uzurin abincinta dan kadan da ɗauruwarta dan kadan ya ajiye ta da ita da ɗanta jariri karami yana ajiye ta kawai sai juya ya tafi yasa bai tare ta komai ba ya juya ya tafi sai tace da shi Allahu amaraka bihadha ya Ibrahim, Allah ne ya umarce ka da ka zo ka ajje mu anan kai tafiyar ka me kula ta ba ta sake cewa Allahu amaraka bihadha, Allah ne ya umarce ka da wannan aiki ka zo ka ajje mu anan kai tafiyar ka me kula ta ba ta sake cewa Allahu amaraka bihadha, Allah ne ya umarce ka da wannan ka zo ka ajje mu anan. To a nan uku ne sai ya juyo sai ya ce mata na'am, yace eh, sai ta ce idan layudayana, idan Allah ne ya ce ka ajje mu anan to ita tafiyar ka Allah ba zai tuzatar da mu ba, Allah ba zai tuzata ba ita tafiyar ka. To haka ta ci gaba da rayuwa da kanta, ruwan ya kare, abincin ya kare, dan guzurin ya kare, ta rasa yanda za ta. To tana zaune sai ta hango wani dutse, sai ta ce bari ta je ta hango wannan dutsen ko za ta hango waɗansu matafiya wanda za su taimaka mata da ruwa. Haka ta ruga ta je ta hau wannan dutsen, ta leka ba ta ga komai ba, sai ta sake hango wani dutsen, ta gangara ta ruga sai ta hau ɗayan ma, nan ma ta leka ba ta ga kowa ba. Sai ta ce bari ta zo ta duba yaronta ko lafiya, ta zo ta duba yaronta lafiya ƙalau, sai ta sake komawa kan dutsen ɗaya ta sake hawa, nan ma ba ta ga kowa ba, ta sake komawa ga ɗaya ba ta ga kowa ba. Shi ne wasu malamai suka ce sai da ta yi haka sau bakwai. Wannan dutsen na farko da ta wuce ne dutsen Safa, na biyu kuma shi ne dutsen Marwa. To bayan ta gama ta dawo, sai ta ji wata murya daga sama, sai ta ce ko wannan murya kowace irin murya ce, taimako muke nema, agaji muke nema, ka taimaka mana, muna neman agaji. Kawai sai ya ga mala'ika guri ne, shi ne ruwa dan haka wani rami, sai ga ruwa ya bulbulo, shi ne ruwan Zamzam. To daga nan ta samu ruwan da za ta rinka sha ita da ɗanta. To tunda an samu ruwa, an samu rayuwa. Waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy, wannan ta sa wannan ruwan ta dinga sha, tana bawa ɗanta shi ma yana sha. Haka suka ci gaba da rayuwarsu. To wajen hanya ce ta fatake Larabawa ƴan kasuwa, wanda suke fita tun daga nan Makka suke wuce Sham suna kasuwancinsu. To wata rana sun zo za su wuce, sai suka hango tsuntsaye suna shawagi a gurin, sai suka ce to duk yadda za a yi wancan gurin akwai wani abu, akwai ruwa a gurin, bari mu je mu gani. Suna zuwa sai suka ga Hajar da ɗanta da kuma ruwa, shi ne suka nemi alfarma ta san musu, ruwa ta san musu. Ƙarshe sai suka nemi alfarma ko za su ɗanyi ƴar bukkarsu, su ma su ɗan zauna a gefenta, ta ce ta yadda ta ba su guri suka zauna. To daga nan Makka ta fara haɗuwa. To su asalin su ƙabilun Larabawa ne. To haka ana nan har Annabi Isma'ila ya girma, sai ya nemi aure a cikin ƴarsu Balarabe, to anan ya aure ta kuma. Bayan ya aure ta, tunda Annabi Ibrahim ya tafi bai sake dawowa ba, sai da ɗansa ya aure. Can sai ya dawo, da ya dawo daman tunda umarnin Allah yake bi, ya zo ya samu ashe matar tashi ma Hajar ɗin Allah ya mata nasuwa. Saboda haka sai ya zo gidan, sai ya ga ɗan nashi baya nan, sai matar ɗan, sai ya tambaye ta, ya ce ina mijinki? Ta ce ai mijina ya tafi gona ko ya tafi ya samu wani abu. Sai ce da ita to yaya kuke rayuwa? Sai ta ce kai mu da rayuwar nan da muka yi ba daɗi, kai dai ka bari kawai. Sai ce to da Allah idan ya zo ki ce masa wani dattijo ya zo yana gaishe shi kuma ya gyara kofar ɗakinsa, saboda akwai matsala. Cikin sai Annabi Isma'il yana zuwa, sai matan nan take bashi saƙon mahaifinsa Annabi Ibrahim, annabin Allah ne. Sai ya fahimci cewa wannan bai saƙon mahaifinsa ne, kuma abinda yake nufi ya kula da kofar ɗakinsa, ma'ana wannan matan ba mutuniyar kirki ba ce ya rabu da ita. Saboda haka ya sake ta, ya sake auren wata. Da nan Annabi Ibrahim ya sake dawowa, ya tambaye ɗaya matar ina mijinki? Ta ce baya nan ya fita. Ya kuke rayuwa? Ta ce alhamdulillah, muna rayuwa cikin godiyar Allah. Ya ce to idan ya dawo ki ce wani ya zo mai kama kaza yana gaishe shi kuma ya kula da kofar ɗakinsa sosai. Nabi Ram yana dawowa ta ba shi labari, sai ce to na fahimta, wannan wanda ya zo mahaifina ne, kuma ya ce lallai in riƙe ki hannu biyu da kula da ke. To daga nan bai sake dawowa ba, sai da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi umarni cewa ya zo su gina ɗakin Allah shi da ɗansa Annabi Ibrahim, Annabi Isma'il. Ya zo su gina ɗakin Allah shi da ɗansa Annabi Isma'il. To daga da ya zo ya gaya wa ɗansa, ya ce ga abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko ni. Allah ya ce zuba wa'ada da Ibrahim na.
وإن بوأنا إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
Wannan shine umarnin da Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Allah ya nuna masa inda za a gina ɗakin sa. Yazo shi da ɗansa suka ci gaba da aiki. Allah ya ba mu labari a wata aya, idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id
min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna
Allah madaukakin sarki ya ce tana lokacin da Annabi Ibrahim ya daga asasin ɗakin Allah da shi da Annabi Isma'il, bana Annabi Isma'il yana miƙa masa abin gini, Annabi Ibrahim yana karɓa yana gina ɗakin Allah, suna gina ɗakin Allah, suna roƙon Allah, suna cewa rabbana taqabbal minna, ya Allah ka amsa mana, innaka anta samiul alim, domin kai Allah bai ji ni, Allah kai masani ne. Za mu ga kafa Allah ne ya ce su yi, kuma suna yi suna roƙon Allah ya amsa musu. Allah ne ya ba su umarni amma suna roƙon Allah ya karɓa. Wanda yake nuna kenan a ce duk abin da za ka rinka yi na ibada ka rinka roƙon Allah ya karɓa. Wanda shi ne asalin ainihin wato Safa da Marwa, kamar yadda waɗansu malamai suka bayani, kamar yadda waɗansu hadisai suka tabbata. To, Safa, sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Mun ce rukuni daga cikin rukunan aikin hajji. To shi sa'ayi yana da sharaɗai, sharaɗan inganci, wanda duk wanda zai yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, idan bai kiyaye waɗannan sharaɗan ba, to sa'ayinsa bai yi ba. Sharaɗi na farko ya zama ka fara yin tawafi, tawafi ingantacce, sannan sai kai sa'ayi tsakanin Safa da Marwa. Sharaɗi na biyu ya zama ka yi su a jere, ma'ana dole ka fara da Safa sannan sai Marwa. Idan ka fara da Marwa ka zo Safa, shi ma sa'ayinka bai yi ba. Sharaɗi na uku, so ake ka tafi inda ake tafiya kuma ka hau inda ake hawa. Dole ne za ka tafi inda ake tafiya, kuma in ka je dole ka hau dutsen Safa, wargwadon yin da wuka, sannan dole ka hau dutsen Marwa. Wannan shi ma sharaɗi ne. Suka ce sharaɗi na huɗu kuma dole ka yi wannan tafiya sau bakwai. Ba ana nufin ka je ka dawo ɗaya ba, don waɗansu suna rikicewa. A in ka hau Safa, in ka je Marwa ɗaya, in ka dawo Safa biyu, in ka je Marwa uku, in ka dawo Safa huɗu, in ka je Marwa biyar, in ka dawo Safa shida, in ka je Marwa bakwai ka gama, sai ka tafi. Ana farawa daga Safa, ana gamawa da Marwa, kamar yadda yake ya tabbata. Sharaɗi na biyar shine ka tafi, kar ka tafi saɓanin inda ake tafiya. Wannan shine sharaɗin ingancin sa'ayi. Sai sunnonin sa'ayi, mutum ya zama yana da tsarki daga dukkanin nau'in najasa, sannan ya zama ya yi shi ne bayan tawafi, sannan ya yi su a jere, to ya yi ɗaya, ya yi biyu, ya yi uku, ya huɗu, har ya kai wannan guda bakwai, sannan sai ya yi ɗan gudu-gudu tsakanin waɗansu alamomi guda biyu. Ma'ana idan mutum ya hau dutsen Safa, idan ya gangaro kafin ya je Marwa, yana ɗan gangarowa ba zai yi nisa ba, zai ga wata alama koriya. Zai gani a sama waɗansu ƙwayaye koraye, a ƙasa kuma akwai wata alama an zana wani ja haka. To maza da sun zo wannan wajen za su ɗan yi gudu, za su ɗan ɗaga kafa su yi gudu, sai sun je alama ta gaba sai su tsaya su ci gaba da tafiya, amma babban da mata. Wannan sunna ne, ka ɗan yi gudu idan ka zo gudun sunna ne. In ka je inda aka in ka je alama ta gaba kuma sai ka tsaya sai ka ci gaba da tafiya. Haka idan ka dawo daga Marwa kafin ka zo Safa, in ka kusa Safa nan ma za ka ga wannan alama, nan ma idan ka zo sai ka ɗau ruga. In ka je gaba sai ainihin wato ka ja, in kana da iyali in ka ɗau ruga in ka je sai ka jira su zo sai ku ci gaba da tafiya, shi ma wannan sunna ne. Ko kuma ka ɗan yi a hankali idan akwai cunkoso sosai, in ba ka so ku rabu, amma mata ba sa yi. To amma abin takaici sai ka ga waɗansu matan suna tifa gudu suma kamar yadda mazaje suke yi, kuma irin wannan ya fi faruwa game da irin waɗannan fararen. Shi yasa da yawa mutanen waɗansu a aikin hajji ne za ka ga jahilcinsu. Wani wai idan ya ga wani fari yana shi ma sai rinka yi, ya ɗauka duk wani fari malamin addini, wani wani fari ya san addini bai san wani fari ba usulul jahili wala kai da shi shi yasa ba komai zaka ga wani fari yana aiki har kai ma kai ba a ka rinka tambayar malamai guri kaza ya ake guri kaza me ake wasu da sun ga wannan fararen da matan sun rike su sun diba a guje sai ga wani ma ya rike matan su ma sun diba a guje wannan ba daidai bane ya kamata ka tambaya da guri kaza me ake ya ake kuma waye ke yi to da aikin haji manzo Allah ya ce khudu andi manasikakum ko koyi aikin haji daga gare ni dole ne mai irin da aikin haji irin wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi sunna ta biyar shine mu sunna ne mutum ya haukan safa sannan ya haukan marwa sunna ta shida shine addu'a lokacin da mutum ya haukan safa ko kuma addu'a wajen tafiya tsakanin su wannan shi ma sunne sunnonin sa'ayi kamar yadda malamai suka yi mana kamar yadda hadisi ya tabbata ko kamar yadda malamai suka biya na to sai Allah madaukakin sarki ta man hajjal baita aw itamara fala tunaha alayhi ay yatawwafa ay bihima to sai malamai suka ce da aka ce fala tunaha alayhi an yatawwafa bihima babu lafi mutun ya dawo suka ce ah to da kenan akwai laifi daga baya aka ce babu laifi aka ce ah ba haka ake dini ba ana dafin karku dauka da laifi idan kun yi saboda da kun saba kuna hawa waɗansu duwatsun kuna bauta a gumaka wannan yanzu ba laifi bane kowa ya je ba laifi bane abinda ake nufi kenan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kansa ba ko bai hau ba manzon Allah dai ba sai da hau kansa ba to wajen hawa dukan safa idan an hau manzon Allah da yake karantawa menene abinda ya tabbata a sunna idan ka hau dutsen safa zaka karanta hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi hadisin Jabir dan Abdullah dokon hadisi ne wanda duk wani bayani akan aikin haji to babu kamar wannan hadisin na Jabir wanda Muslim ya fitar da shi duk bayanin aikin haji gaba daya yana cikin wannan hadisi dokon hadisi ne yadda yake sifanta mana hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dai wannan sai ce sun makaranta min al-babi ila safa bayan manzon Allah ya gama dawati ya sha zamzam sai ya fita ta kofa ya tafi dutsen safa falamma dana min as-safa lokacin da manzon Allah ya je dab da dutsen safa qara'a sai karanta wannan ayat inna as-safa wal marwata min sha'airillah abda'u bima bada Allah bihi manzon Allah ya karanta yace zan fara da abinda Allah ya fara da shi fa bada'a bis-safa sai manzon Allah ya fara hawa dutsen safa farqa alayhi har ya hau can sama hatta ra'a al-bayt har manzon Allah ya zo ya kalli daki ka san dakin Allah yana in ka juya kamar kana kan safa anan to dakin Allah yana hannun damarka sai manzon Allah ya juya ya kalli safa yana kan wannan dutsen safa ya zuwa ya zuwa ya kalli daki domin a lokacin babu wa'annan dokayen gine-gine daga kan safa kana hango dakin Allah ko yanzu duk wa'annan gine-gine za ka hango wani bangare na dakin Allah indai ba ka rufe da wannan abin da suke za ka shi manzo Allah ya zuya ya hau kan safa ya zuya ya kalli dakin Allah madaukakin sarki manzo Allah bayan ya zuya ya kalla wa wahada Allah wa kabbara shi manzo Allah ya kade Allah ya kabbara yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yace la ilaha illa Allah wahda anjaza wahda wa nasara abda wa hazama al ahzab wahda wannan shine abin da manzo Allah ya karanta akan dutsen safa shi yasa kai ma in ka zo sunna ne in ka hau dutsen safa ka juya ka kalli ka a inda bangaren ka aba yake ka karanta wannan kamar yadda manzo Allah ya karanta thumma da'a bayna zalik sai manzo Allah ya ce manzo Allah ya addu'a a tsakanin wannan haka manzo bayan manzo Allah ya gama sai manzo Allah ya gangaro ya sauko sai ya ci gaba da tafiya har ya je dutsen Marwa shi ma da ya je dutsen Marwa shi ma ya hau dutsen Marwa ya juya ya ce inna safa wal marwa ya hau ya juya ya kalli bangaren Ka'aba na ma manzo Allah ya aikata irin abin da ya aikata akan safa akan Marwa ma sai da ya karanta wannan yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده شنو عبده منزل الله sannan sai ya sako ya dawo Marwa, ya koma ya dawo, ya sako ya dawo Safa, ya koma Marwa, ya dawo Safa, ya koma Marwa, ya dawo Safa, ya koma Marwa, ya gama kenan. To da haka wannan shine abin da ake karantawa idan an hau kan dutsen Safa. Sannan sunna ne kamar yadda na bayani, mutum idan ya zo wajen wannan alamomin ya dan gudu haka. Kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ce la yuqta al-abta illa shadda. Manzo Allah baya tsallake wannan kwarin, asali kwari ne a wannan gudu. Manzo Allah baya wuce wannan kwarin, face sai ya dan taka haka yana gudu. Shi yasa shi in sai aka tunda babu kwarin sai aka yi alama. Zaka ga akwai dan su grade din kwayaye a sama da kuma wani jallali a ƙasa an ta. To da kazo gurin kai ma sai ka dan ruga. Ko da baka kula da alamar ba, zaka ga da yawa idan an zo ana gudu. Sai ka dan ruga, in ka je ƙarshen alama sai ka tsaya ka ci gaba da tafiya kana addu'o'inka, kana kabarbarinka, kana duk abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta. To mas'ala ta gaba shine ana yin sa ayi shi kadai kamar yadda ake dawafi shi kadai. Mun san yin dawafi nafila ya halatta bayan ka gama aikin haji ko bayan ka gama umra kullun ka je kai ta dawafi. Bayan aiki da aikin haji da umra babu abin da ya kai dawafi falala da lada. Kullun ka je kai dawafi, kullun ka je ya halatta. To ya halatta idan kai dawafi na nafila haka kawai ka je kai sa'ayi, malamin suka ce bai halatta ba. Ba a yin sa'ayi haka kawai kamar yadda ake dawafi haka kawai. Shi sa'ayi ana yin sa ne idan za a yi aikin haji ko umra. Amma haka kawai kace bari je in yi sa'ayi da ta samu lada tsakanin su ba da kwara ba za ka yi ba. Amma ya halatta haka kawai kace bari je in yi dawafi ba tare da umara ba, ba tare da aikin haji ba. Wal Allah ka je aikin haji ka gama umara, ka gama aikin haji, to ya halatta ka je kai ta dawafi na nafila. Wannan ba laifi bane. Kamar yadda yanzu na san hukumomin Saudiya, duk wanda yayi dawafin umara da aikin haji a ƙasan Ka'aba wannan shekara da duk aikin hajji da ya wuce, ko da yake san dade da sa doka, amma har wannan hajji da ya wuce dokar tana nan cewa in dai ka zo za ka sake yin wani dawafi ba na umara ba na aikin hajji ba, to ba za ka yi a ƙasa ba sai dai ka hausa ba. Saboda cunkoso in ka ga an bar mutum ya shiga ƙasa, to da ihrami zai shiga. To kai kuma wanda za ka yi dawafi haka kawai, ai ba buƙatar sai ka sanya ihrami, tunda ka riga ka gama umara ka gama aikin hajji, ba dole kullum kai ta yawo da wannan mayafan a cikinka ba. Dole ka sa kayanka na gida kana jira lokacin dawowa ya ka dawo. To wannan lokacin ya halatta aiki ta zuwa masallaci kana sallah, kuma ya halatta kullum ka je kai dawafi da kayanka na gida ba tare da ka san ihrami ba. To da zarar ka zo za ka shiga masallaci da kayan gida, to sai a hana ka shiga ƙasa sai dai ka hausa ba. Saboda aka ce za a bar masu ihrami da masu kayan gida su dawafi a ƙasa, to wani bai samu guri ba. Yasa sai dai ka hausa mace ɗaya ko ta biyu ko ta uku. Ka je in kana da ƙarfi kai haƙuri ka yi. Tunda abin yana da wahala. Wannan zagayen bakwai sai mai duniya mai dauriya a sama zai iya. In ko ba za ka iya ba to sai ka haƙura. Kaga wannan ba laifi bane saboda yanayi na cunkoso. Amma duk da haka sai ga waɗansu sun sauko ihrami. Sun zo kawai don su yi dawafi a ƙasa, ko da ba za su yi hawa san ba. Shi yasa yana daga cikin fatawa da yawa da ake tambaya. Mala ya halatta ni in sa ba dan uwara ba haka kawai don in yi layar zana. Dan abin da na ji ne a ƙasa, wasu ba zai iya hawa saman ya zai ba. Sai dai gware sa ihrami zai a ƙasa. Kaga wannan abin da ya kamata shine ka hakura tun da tsari ne hukumar Saudiya ta yi. Kuma hakan kai ma zaka taimaki wani tun da an baka kayi na umara, kayi na aikin haji. To na nafila sai ka hausa baka je kai ta abinka. So da haka ya halatta ka je kai dawafi haka kawai. Amma idan kai wannan dawafi ba zaka je kai sa'i ba. Don ba dawafi bane na aikin haji, ba dawafi bane na umara. Mun san dawafi kala uku ne. Akwai tawaful qudum, akwai tawaful ifada, akwai tawaful wada'. Akwai tawaful umara, ma'ana dawafin da in ka zo Makka za ka yi, da dawafin da na umara wanda bai tamattu zai yi, ko kuma na umara kawai, da kuma dawafi na ban kwana, da kuma dawafi na aikin haji. To waɗannan su ne duk idan ka yi su sai ka je ka yi sa'ayi ga wasu daga ciki. Amma haka kawai duk ka gama waɗannan kana zaune kana jiran tafiya, ka ce tunda ka je ka yi bari ka yi sa'ayi, hatta dawafin ban kwana ma shi ma idan ka yi shi ba sai ka yi sa'ayi ba. Dawafin kawai aka ce ka yi ba ruwanka da sa'ayi. Shi yasa malamai suka ce da ya halatta mutum ya je ya yi sa'ayi haka kawai ba, tafiya tsakanin Safa da Marwa, dole sai idan ya yi dawafi na aikin haji ko na umara. Amma dan dawafin nafila idan ka yi ba za ka je ka yi sa'ayi ba, kamar yadda ainihin wato malamai suka faɗa. Sai ce fa man taqawwa man taqawwa khairan, wanda kuma ya je ya dawafi haka kawai fi sunna alkhairi na nafila, wanda ya je aiki na alkhairi haka kawai ka ce bari ka je kai ta dawafi kullum tunda ka gama aikin haji ko ka gama umara. kawai yanzu kana jira ne lokaci yayi ka je ka dawo kuma kwana ka dawo gida to maimakon ka zauna haka kullum ka je ka ta dawo din saboda dawafi yana da falala kware da gaske shi sa yana da kyau kullum ina ba da shawara duk wanda yake je aiki haka ko umara idan ya gama kar ya zauna ya tsaya wace ya wace ko kuma ya tabu kasuwanni eh akwai ranar zuwa kasuwa amma kai ta kokari kullum kai ta zuwa dawafi kullum ka je kai dawafi kullum ka je kai dawafi saboda kullum kana tare da dakin Allah kana ganin dakin Allah wannan ba karamin alkhairi bane kuma wala Allah in ka sake barin dakin Allah maybe ba za ka sake komawa ba to ka gwara ka tsaya ka mura abin ka sosai maimakon a ce kai sakaci kana ta kwanciya kana bacci ko kana yawace yawace tunaninka in ka dawo gida za ka koma to ba lalle bane ka sake komawa to zo da yaje aikin alkhairi abinda ya shafi dawafi na nafila fa inna Allah shakirun alim dalle Allah madaukakin sarki mai godiya ne Allah madaukakin sarki masani ne akan duk abin da kuke aikatawa kuma Allah zai yi godiya Allah madaukakin sarki zai saka muku da alkhairi sakamakon duk abubuwan da kuka aikata kuma Allah yana san da wadannan abubuwa abu na karshe da nake so in dai in saukaci akai ka ku shiga aya gaba yana da kyau dan yi bayanin aikin haji a gurguje aikin haji ana fara shi ne daga ranar 8 ga wata 8 ga watan Dhulhijja duk wannan tafiyar da ake da wuri ba a fara aikin haji sai ranar 8 ga watan Dhulhijja idan 8 ga watan Dhulhijja tayi ana kira shi yawmut tarwiya to a ranar kowanne alhaji musamman wanda za su yi tamattu'i wanda suka zo suka yi umara suka tura ihramu su suke jira su tafi a lokacin aikin haji yanzu a je ai to da zaran an ce 8 ga wata kowa zai wanka ya sanya ihramun sa ana kawo motoci an kawo motoci sai a hawo sai a tafi Mina ana tafi ana kabar bari ana ma'ana ana labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wa la sharika laka haka za a je Mina kowa da wannan ihramun nashi idan an je Mina tantana tantana ne kowace kasa daga cikin kasashen duniya akwai bangaren ta haka kowace jaha daga cikin jihohin kasar ku akwai bangaren su haka kowace za a je jihohin su a nuna ku za a zuba su a waɗannan tantuna haka za a zauna a waɗannan tantuna idan lokacin sallar azhar yayi za a samu liman a sa shi ya dinga sallar a wata a wani tanti ko a wata hema daga cikin wannan hemomin za mu sallar azhar raka'a biyu amma a lokacin ta sai a dawo a ci gaba da karatun qur'ani da addu'o'i da abadan Allah haka kuma za a yi la'asar raka'a biyu kasar ita ma a lokacin ta a ci gaba da zama ana ambatan Allah sallar magriba ta zo a tashi a raka'a kamar yadda aka saba sallar isha'i ta zo ita ma a raka'a biyu kasar kamar yadda aka saba to daga nan sai a kwanta in an tashi an yi sallar asuba ranar 10 ga wata kenan ana gama sallah to sai a fara shirin tafiya ranar 9 ga wata kenan sai a fara shirin tafiya Arafa domin 8 ga wata za a zo Mina in an gama zaman Mina washe gari sai a fara shirin tafiya Arafa haka za ku hawo waɗannan motocin dan ma ana ta talbiya ana tafiya har sai an je filin Arafa filin Arafa su ma wannan hemomin da tantuna nan ne sai dai su manya manya ne ba irin na Mina bane su za a iya ba jaha ɗaya ma guda biyu kadai ya zama gaba ɗayan ku ƴan jahar anan za ku taru maza a ba su ne mata a ba su ne anan za ku hada a filin Arafa haka za a zauna a filin Arafa Arafa tana farawa ne idan rana ta yi zawali idan za ka je filin Arafa karfe 8 ko 9 ko 10 na safe duk Arafa bata fara ba shi yasa karfe 8 9 10 11 za ga malamai suna tawazi a tantana suna tawazi amma da zarar rana ta yi zawali to Arafa ta fara ana yin sallar azhar da kuma maganar wa'azi ya kare sai kuma addu'a kowa ya tsaya ta nema a wajen Allah kai ta neman gafara kana addu'a kana nema kana addu'a ka tashi a tsaye kai tai in ka gaji ka zauna in ka gaji ma kwanta haka za a yi ta'addu'o'in da hasirana ta faɗi manzo sallallahu alaihi wasallam tun da ya tsaya a filin Arafa ya daga hannu yana addu'a ana cewa manzon Allah bai addu ba sai da rana ta faɗi su da sallar azhar da al'asr hada su ake gaba daya jami ake kuma kasar to ana gaba wannan sallar to magana ta kare ba magana tira ba magana surutu domin a ranar mala'ikun rahama suna nan Allah madaukakin sarki ya sako sama ta daya yana yi wa mala'ikun da suke tare da shi alfahari ya ku mala'iku ku kalli bayi da ku kalli inda suka tsaya me suke nema gafara na gafarta musu me suke so aljanna na ba su ranar gafara ce ranar rahama ranar aljanna ita ce ranar arfa wata rana ce ta musamman wanda bawan Allah yayi gurin Allah ya datar da shi ya samu kansa a wannan gurin Allah ya datar da mu gaba daya mu sake samu kanmu a wannan gurin. To haka za a yi ta'addu'i, a yi ta'addu'i a filin Arafa. Wani yana can gefen, wani ma ya fita daga cikin hebar ya gurade gindin wata bishiya, kawai addu'a yake. Wani ya koma wani gurin. A wannan lokacin kuma za ka samu waɗansu suna ta tafiya wanda a jefin dutsen Arafa, suna ta tsariya da yaukan su tsaya. Shi filin ƙatar fili ne, duk inda mutum ya tsaya inda ya cikin Arafa ne, tsayuwar Arafa ce, ba wai sai an je kan wannan dutsen ba, manzon Allah bai hau wannan dutsen ba. Amma ka ga wasu suna ta wahalar da kansu, ka ga suna ta tafiya, ana ta tafiya ayari ayari wai za a je kan dutse. Wannan ba shi ba ne Arafa ɗin. Wannan tsayuwa a filin, tunda shiga filin Arafa shi ne aikin hajji. Shi yasa zaka hatta marasa lafiya ana shigo da su don su tsaya. Ko yaya ka samu kanka a wannan filin, ka samu aikin hajji. Amma in dai baka shiga wannan filin ba, matuƙar ka je aikin hajji, wato baka samu hajji ba. Shi yasa kowa yana nan. Da yawa ayyukan hajji zaka samu, wasu sun yi, wasu sun gama, wasu sun zo kafin wasu. Amma Arafa kowa yana gurin, duk duniya kowa yana gurin, kuma kowa addu'a yake, kowa nema yake a wajen Allah, kuma Allah bayarwa yake, Allah gafarar yake, Allah aljanna yake rabawa a filin Arafa kenan. Maza Allah ya ce mafi alkhairin addu'a ita ce addu'a Arafa. Mafi alkhairin abin da na faɗa ne da annabawa shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rana ce da Allah yake yanta mutane daga wuta. To haka za a zauna a yi ta'addu'i har sai rana ta faɗi. Rana tana faɗuwa sai a fara tafiya Muzdalifa. Ba za a yi sallan bagarba a filin Arafa ba duk da rana ta faɗi. Za a kawo motoci. To wajen kawo motocin nan saboda cunkoso, wani sai ga ba zai bar filin Arafa ba sai ƙarfe ɗaya. Saboda cunkoso mutane, saboda motocin kaɗan ne, kuma ga gosulo, kuma ga shi ana ɗiba kowane jihohi akwai motocinsu. Waɗanda aka fara ɗiba a farko farko su ne za a ga sun je Muzdalifa lokacin magarba ko bayan magarba. Amma ni ina iya tunawa bara ma ba mu je Arafa ba a Muzdalifa ba sai wajen ƙarfe ɗaya da rabi na dare. Kuma ƙa'ida Arafa tana gamawa ne da zarar rana ta fara buwa ita. To da akwai nisa hanyar ko motocin suna ba akwai cunkoso. To idan an je Muzdalifa shi kuma fili ne fi dan an shimfiɗa irin an shimfiɗa carpet, wasu ba komai, wani ya samu kwali. To anan ne ake tahowa da ƴar tabarma a hannu, dan nan ba maganar rumba, wani gurin ba maganar shimfiɗa. Haka zaka je ka samu kwalin ko ƴar tabarma ka shimfiɗa kwanta. Anan idan aka ji ba abinda ake yi sai a yi sallan magariba, a yi sallan isha'i kasar, sai a kwanta a yi ta bacci har sallan asuba, hutawa ake. To amma wani kuma yana da wahala, sai kana kwance sai ka ji wani ya wuce ta kanka, sai ka ji wani ya taka ka. Kuma a gurin sai an yi maza sai sun yi taka tsantsan wajen abin da suka daura din nan, dan a gurin kallo kallo ake sosai, ya kamata a bi a hankali. Waɗansu ba sa kula, sai ka ga mutum ya bacci, wannan ba ya fi ya faɗa kuli da aka sa bin, kuma da kuka mata wani sai ka je ka dan rufa masa ne, wani ka dan taba shi wannan sai ka gyara. To an gani kamar alkiyama, ko da haka waɗansu mazan suke bajewa. To dole sai an yi taka tsantsan gaskiya, har ka zo ka bar kallo kallo ai ta kallo kai taka tsantsan yadda zaka kiyaye. Haka ake kwanciya ake bacci, na farko ne ba za ka rufa ba, ga kura, ga ƙara, ga motoci, ai nan ne aikin hajji. Yawanci anan ake mura, anan ake ɗauko mura, wata irin mura da tsafi da ciwon kai da zazzaɓi da mura kusan duk ana ake samu. So da ga kura, ga ƙara, ga hayaniya, ga shi ka kwanta ma baka huta ba, ga filin Arafa ka buro a gajiye. Allah ya tabbata ka bacci dan ɗauke ka, to shikenan. To kana tashi in ka sallah asuba, to kuma anan zaka tsinci tsakuwa 10 ga wata kenan. Zaka tsinci tsakuwoyi guda 7 a nan Muzdalifa din, daga nan kuma zaka tafi Jamarat wajen Jifa. To anan kuma ba mota, kowa da kansa yake, daga nan mota take kare ma. Anan kuma nafsi nafsi ne, in bata ne anan zaka bata. Da mu duk sabon alhaji, to bata fa sunna ne, dole sai ka bata, dole ne sai ka bata kawai. Amma kar ka damu, ka bata zaka dawo, zaka dawo, kar ka damu, amma zaka bata. Ko kai kwana ɗaya ma a bace ko kwana biyu, amma dai zaka dawo. Ya ko yan awoyi, amma dai zaka dawo. To haka za a je wannan kowa din ta koyi guda 7. To idan kana da mata dattawa ko kana cin wata tawaga ta dattawa, ya halatta a cikin daren ma kawai ka wuce ba tare da ko kwana ba, ko tafi Jifa. Amma idan lafiya kalo kake, sai gari ya waye, kai sallah asuba, sai ka zuci ka koyi guda 7 sai ka tafi Jifa. Ina jin daga nan zuwa gurin Jifa aƙalla ina da tafiya za ta kai kilomita 5. eh a ƙasa ba mota haka za a yi ta tafiya a yi ta tafiya kuma ga tunkurso na mutane haka za a je gurin jifan nan in ka je akwai jamra ta farko ba ita za a jefa ba akwai jamra ta biyu ba ita za a jefa ba za a je a jefa aljamratul aqaba jamra ta ƙarshe domin ranar 10 ga wata ranar wannan jifan jamra ɗaya ne za ka je wajen jifan nan in ka je da kafan fannin ka guda 7 in ka ga dama za ka iya da kan wadansu yassara haka ko da dai za ta dan goce ta fadi ka san kace za ka dauko a gurin sai a tattake ka to za ka je wajen jifa bismillah ka jefa bismillah ka jefa har sai ka jefa wadannan kafan fannin guda 7 kuma ka tabbatar sun shiga cikin wannan ramu ko da ba su daki wannan katangar cikin ba don ka jefa guda 7 shikenan ka gama jifan ka to daga nan kuma sai ka taka sai maka shi ma nan wata tafiya ce mai zaman kanta ya kai wajen kilomita 9 amma nufi in kai nisa kamar kilomita 3 ana samun motoci waɗansu suna tsayawa neman motocin waɗansu kuma rijalun din ba magana kawai takawa za a yi kawai tafiya za a yi ta yi to kuma masu tafiyar sun fi yawa fiye da masu hawan motocin abin mamaki za ka ga mata suna tafiya dattawa suna tafiya sai ka tunani kai fa namiji ne matashi to za ka sauraron mota za ka bata lokaci kamar kawai sai ka taka daga nan sai maka ranar 10 ga wata in aka zo makka to kuma anan ne ranar ne ake tawaful ifada shine tawafin aikin hajji wanda ake tsananin cika a wannan tawafin don ka je kai za ka je kai dawa dawa din sani ana farawa da daga hadar aswat za ka sanya dakin Allah a hannunka na hagu za ka zagayo akwai arkunul yamani akwai arkunul iraqi akwai arkunul shami sai rukun na hadar aswat in ka zagaya in ka zagayo ta arkunul yamani ita ce kwanan daga ita sai hadar aswat nan da zaka dinga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban rahsi ka ji wannan kwanan hadar aswat wannan ba da yadda kake in ka ga dama kai addu'a ko kai karatun alqur'ani ko kai ta salati ko kai ta haylala amma addu'ar ka dinga yin kasa kasa dan wadansu ko shauki ne ko damuwa ce zaka ji kana jin addu'o'in su Allah ka biya bukata ta Allah auren da zan yi Allah ka bani kudi Allah ya kuma duk kana ji wallahi kana ji saboda wani shiko shauki ne ko menene wasu na cewa Allah kai kadai ne Allah baka san kishiya Allah yanda kake wa da kala kare kalaka Allah dai ma zama haka Allah ka amin kishiya Allah zama wa da kai kadai kai Allah ka tsaya zama kadai to wadannan addu'o'in da ake yi akwai buƙatar kowa ya yi ƙasa ƙasa amma wallahi wani ba zai iya ƙasa ƙasa ba wani ba zai iya ba ko tsananin shauki ne yana ganin ɗakin Ka'aba yana ganin bai da ƙarfi ba ba za a ji shi ba mafi yawancin mutane kana jin abin da suke roƙo sai dai ka wuce shi amma kana ji saboda ya shiga wani irin yanayi to haka za ka zagaya har su 7 in ka gama sai ka samu dogon maqama Ibrahim in ba ka samu ba inda ka samu sai ka sallah raka'a biyu daga nan sai ka maza akwai ruwan zamzam ko ruwan shi sai ka je ka dan sha ka shafa a kanka sai kuma ka shiga ka miƙe wajen sa'ayi nan za a je a yi safa da Marwa nan ma wani aiki ne na musamman za ka je ka fara hawa kan dutsen Safa haka za ka hau ka dangaro ka fara tafiya kana karatun Qur'ani kana addu'a kana zikiri kana haylala in ka zo gurin dan alaman nan ka dan yi gurgu wannan fa har yanzu ba ka huta ba tun safe ka je jifa ka so baka yanzu ga kana ka yi dawa biyu kana sa'i haka za ka zo ka je Marwa daya ka dawo dan sa'ayi ya zo dawa biyu wahala kafin ka gama dawa kafin ka gama sa'ayi za ka yi dawa biyu so uku ma dawa biyu yana saboda akwai nisa da sa'ayi akwai nisa kuma ga tunkoso ka je ka hau dutsen Safa ka gangara ka tafi Marwa ka dawo su ba sai ka yi so 7 to idan ka gama ka fito to abin da ya rage maka yanzu aski ko sai 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 ka fito ka je kai aski to kana yin aski ka gama aikin hajji sai ka dawo masauki ka idan zaka gane masauki tunda a Makka kake sai ka koma gidan ku ka je ɗakin ka sai kai wanka bayan kai wanka sai ka cire wannan ihramu sai ka sa kayan ka na gida to fa ba za ka kwana ba sai ka sake daukowa ka dawo Mina Mina wannan inda haibobin suke to ita kuma Mina za kana iya samun mota amma idan ka samu mota za ta iya ajje ka a gurin da ma'ana inda wannan motar za ta iya ajje ka za ta iya ajje ka a gurin da daga nan din zuwa ka samu hebar ku sai ka tafi kilomita 3 kuma daga can Mina daga can Makka zuwa Mina din ya kai tafi kilomita 12 ko makamancin haka to haka in mota ta kawo ka Mina to nan kuma inda gizai ke saka ina zaka nemo himarka to wani idan da zai zo bayan magriba ya dawo bayan magriba to anan ne wani sai ya kwana bai gane himarsa ba saboda duk ni ɗaya tantuna kuma duk gasu nan ko ba wata alama to in ba wata alama kake yi wata lamba ba sai ka ganka bangaren yan China sai a ce ina yan Najeriya ka yanin sai ka je ka bangaren yan Russia sai a ce ina yan Afirka sai ka ka bangaren yan Cote d'Ivoire sai yan Morocco yan Algeria haka za a yi ta buga ka in Allah ya ce bije ka kasa bangaren yan Najeriya sai ka ce to ina hema yan Niger sai ka ganka gurin yan Sokoto sai ka ji gurin yan Jigawa sai ka ganka gurin Bauchi sai ga wani lokacin ga ka da hema kuma sai kai tana da yawa ba za ka gane ba kai tana gai sai ka gama shan wahala sosai dan sai ga ku nan ko ita ce hema ko mun ka ga wani bare muna cikin hemo mu a kwance mun dawo mun huta sai ga wani dan jigawa ne ma kawai ya shigo gurin ba Allah ina hema yan jigawa jigawa da ke ne ma ya jiga to dan karfe 3 na dare kuma cin karfe 8 yake yawa yake neman hema wannan shine aikin ka
gane kawai
jigane da ka ji kace ne ba kuka ce ba ai kuka ce ka taba huta su ya kwanta muka bashi abinci yace ya koshi ya dawo normal sai ce ai malam na gane ai kone malamin mu suke manta da buje fadakar da su kuka ce tunan da yanzu eh ba to daga nan ranar 8 ga wata daga wannan lokacin ranar 10 ga wata kuma idan aka kwana shine za a je ai jifa na 11 ga wata daga nan washe gari da safa kuma da kayan ka na gida zaka je ka je godannan jabori guda uku anan milatar zaka tsinci kafofani guda 21 wanda zaka je ka je ku jabra ta farko da guda 7 jabra ta biyu da guda 7 jabra ta uku ma da guda 7 in ka gama jifa sai ka sake dawowa mina nan bai fikiro bita uku ba ka zo ka sake hutawa kai bacci washe gari ka sake komawa 12 ga wata kenan ka je ka je godannan jabori guda 21 to in kai wannan to ka gama aikin ka gaba daya in ka ga dama daga lokacin sai ka taho Makka in ka ga dama ka sake dawowa fa man ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wanda ya gaggawa koma Makka babu laifi fa man ta'akhkhara wanda kuma ya sake dawowa Mina to in rana ta fadi to sai ka sake jifa washe gari 13 ga wata shin Allah ya ce man ta'akhkhara fala isma alayhi wanda ya jinkinta ya kara 13 shi ma ba ya da laifi don aka yi 13 sai a kawo motoci sai a ɗebe ku sai a dawo da ku masauki Makka sai kuma a jira lokacin tafiya a je a yi dawa bumban kwana sai a dawo gida an gama aikin haji Allah ya tsake mu Allah madaukin sarki ya sa a yi da mu a bada Allah ya sa mu da cikin da za a yi da mu insha Allah Allah ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.